بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi mana barka da sake dawowa wannan mashi namu wanda muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka, Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha, wallafan babban malami Ash-Shaykhul Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Dini Ibn Nuh Al-Albani, Allah maɗaukakin sarki ya jika shi da rahma. A yanzu muna daren Lahadi ne, daren Litinin ne ko? Yauwa, daren Talata ma. Yauwa, muna daren Talata 12 ga watan Safar, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442, wanda ya dace da 28 ga watan 9 shekarar Bature 2020. Wannan kuma shine darasi na 17 a cikin jerengiyar darussan wannan littafi da muka ambata daga wannan masallaci namu, Masjidu Abi Huraira, wanda yake a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan Madaci a cikin garin Zaria, birnin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu. Idan ba manta ba, mun shiga cikin fasli na 5, wanda malam ya fara bayani game da ma yajibu ala aqaribil mayyit, abubuwan da suka wajaba ga waɗanda suke ɗan uwa makusanta na mamaci bayan rasuwansa. Mun ji abubuwan da malam ya fara lissafowa, wanda wajibi ne duk wani dangi makusanci na mamaci ke tabbatar da cewa ya yi waɗannan ayyuka na haƙuri da dangana da kuma sallamawa abinda Allah ya hukunta, wato abinda Allah ya ƙaddaro na rasuwan ɗan uwansu. Malam ya kawo ayan Alƙur'ani wanda yake ainihin wato nuna wajabcin yin haka. Faɗin Allah maɗaukakin sarki, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat, Allah yake wa bashshiris sabirin. Mun bayanin wannan aya a darasin da ya gabata in ba manta ba. A yau za mu shiga hadisin da malam ya kawo karkashin dai wannan fasli. Malam ya ce, wali hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sai kuma dalili wanda hadisin sahabi Anas ibn Malik, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, yake ƙara nunawa zuwa gare shi cewa, marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki, annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi wata rana ya gilma, sai ainihin wato wuce wata mata wacce ya same ta tana kuka a gindin kabari. Ma'ana annabi ya ganta ta tsuguna wajen kabari tana kuka, ishara akan wani na kusa gare ta ne ya rasu, tana jin damuwa da kuma yin wato jimami na rabuwa da wannan wanda ya rasu din. To da annabi ya zo wucewa, fa qala laha, sai annabi yake da ita, ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah, ki yi haƙuri. Kaga yanzu annabi ba ma ya buƙatar ya san wane ne nata wanda ya rasu ko? Alaman da aka gani ya nuna cewa lalle wanda ya rasu din wani ne wanda yake da kusanci da ita, kuma abin ya dame ta. Ba abin da ya dace da ita a wannan hali shi ne a yi mata nasiha game da yin haƙuri. Da aka ce annabi ya ce, ki ji tsoron Allah, baiwa Allah ki yi haƙuri. Ishara akan irin wannan nuna gajen dangana, to ya saba wa tsoron Allah, ya saba wa taka tsantsan da kiyaye dokokin Allah. Haƙurin shi ne yake wajibi a kanta. Mun fahimci dalilin da malam yasa ya kawo hadisin ko? Faqalat, wannan mata buɗe bakinta ke da wuya, sai ta ce, ilaika anni, tafi ka bani waje. Shi ne kawai ma'anan abu, wato ina ruwanka da ni. Irin haka mutane ke gani ko? Idan kai wa mutum nasiha, amsan da ka gaza ya dace ta bada kenan. Fa innaka lam tusabbi musibati, sai kuma ta ƙara da jumla na gaba cewa, dan musibar da ya same ni ba kai ya sama ba, shi yasa har za ka yi mu wani wa'azi wai in ji tsoron Allah in yi haƙuri, inda kai ne abin da ya same ni ya same ka, da ba za ka yi mu wannan karatun ba. Ka ji ganganci ko? Ba ta san manzon Allah ba ne ba. Za ka zo ka ji Anas da kanshi yanzu nan ya ce ƙala, sai Anas ya ce wa lam ta'arifu, kafin wani ustazu mai ƙarfin imani ya kafirta ta, sai Anas ya ce a kaɗan yi haƙuri, ba ta san annabi ba ne. Ina fata mun fahimta, dan gaskiya ne duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzon Allah irin wannan magana, to zai iya zama wa kashi. To amma ita yanzu an yi mata uzuri da jahilci na rashin sani, tare da aikin da ka aikata aiki ne wanda ya cancanci da kafirta, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ainihin wato daka mishi tsawa ko da wajen kiran sunan shi, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'aikum bainakum ha ba'dikum ba'da, kada ku mai da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda kuke yi wa dayan ku. To wannan mata ba ma kiran bane, kun ji annabi yayi mata nasiha ne, sai ta kwaba mishi maganganu ta fuka bani waje, abin da ya same ni dan ba kai ya sama ba. Ina fata fahimta. Amma sai Anas ya ce wa lam ta'arifu, ba ta san shi bane. Kaga wannan yake nuna ashe a musulunci ko da ka ga mutum yana aiki aiki na kafirci, ba za ka hukunta shi da cewa shi kafiri ba ne, sai ka tabbatar da yana da sani 100% na wannan aikin kafirci, kuma an tsaida mai da hujja da bayyana ya fahimta. Amma duk da haka ya kudurce wannan abu ya ci gaba da yi, ba lokacin ne hukunci ke hawa kan shi. Da haka ustazai, a rinka bi a hankali, a rinka natsuwa. Matsalar hukunci ba a hannun ustazai yake ba, yana a hannun manyan malamai ne mujtahidai ko alƙalai. Na ce ko alƙalai saboda ba kowane ma habba wa dabba ake naɗawa alƙali a musulunci ba, sai malamin da ya sha ya tumbatsa ya zama kogi a cikin ilimi, shi ne fa a musulunci ake ba alƙali. Shi yasa za ka ji manyan malaman da suka gabata idan aka zo ana tarjamansu aka ce malam wane shehul islam, sai ka ji an ce ya kasance kuma alƙali ne na gari kaza. A wancan lokacin sarakunansu da gwamnoninsu idan suka ji wani babban malami irin Imamu Malik ko Abu Hanifa, sai su je su nemi ya zo ya karɓa alƙalancin garin, saboda sun ga irinsu ne suka cancanci su karɓi alƙalanci. Al-Imamu Abu Hanifa a cikin tarihin rayuwarshi yana daga cikin dalilin da yasa aka kore shi a garin shi. Alƙalanci aka ce zai karɓa, yace ba zai yi ba. Kaji malamai kuma masu tsoron Allah ke, ba waɗanda za su rinka nema da kuɗi ba, ana ba da cin hanci. Ina fata an gane jahili ne turi, amma ya je ya karɓa abin da ya fi ƙarfin shi, Allah ya kiyaye. Al-muhim, hukunci a musulunci ka hukunta wani da imani ko kafirci ko bid'a ko fasikanci, to ba abu ne wanda kana da garantin ka iya yin shi a kowane hali ba. Sai ka wanda ya san abin da yake yi, za ku ga baya sakaci akan waɗannan abubuwa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kira ɗan uwan shi kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma, wannan kalma tabbas sai ya sauka akan ɗayan shi. Da haka idan kalmar ta je ta ainihin wato nemi wanda aka hukunta shi da shi, sai ga bai dace da shi ba ko, sai ka tsalle ka dawo wanda ya faɗa. Kaga haɗarin ka rika sakin baki kenan ko? Da haka za ka ji malamai suna iya faɗin hukunci amma ba sa hukunta a ayan. Jama'a, ina son mu kiyaye wannan ƙa'idar, shi yasa na ɗan tsaya ne mana taƙaitaccen wannan bayani a ciki, amma tafsirin shi sai an zo ajin aƙida insha Allah. Jama'a, mun fahimta. Don haka za ka iya cewa abu kaza hukuncin shi kaza, to idan aka ce to ai ga wani ya yi abin nan da kake hukuncin shi kaza, shi yanzu ya zama kazan kenan, sai ka ce a'a ba ka ce haka ba, sai dai ka ce abu kaza hukuncin shi kaza. Ya za a yi to ka ce abu kaza hukuncin shi kaza, amma wani gashi yana yin abin ba za ka hukunta shi ba, sai ka ce ba ka sani ba kila wannan abin da yake yi bai ma san ma'anar abin da yake yi ba. Ka ji irin kurakuran da aka yi kenan a da'awar da aka yi a farko-farko da aka fara kira zuwa ga sunna a ƙasar nan, aka yi ta kafirta waɗanda ba kafirai ba, wanda shi ne gaskiyar magana. Ina fatan jama'a an gane. Da haka abu ne wanda sai a rinka yi a cikin natsuwa, sai an yi zurfin ilimi, kuma an san yaya ake itilaƙin kalmomi na hukuncin shari'ar musulunci akan ainihin wato ɗaiɗaiwa. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu. Da haka kun ji wannan mata, Anas da yake shi sun kwankwaɗi ilimi ne daga man ba ustafi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da yake wannan mata ta zama kafira ba, sai ta ce wa lam ta'rifi, ba ta san annabi ba ne. Da haka duk abin da ta yi yanzu ba za a yi mata wannan hukuncin ba. Ko mun gane jama? Kaga ba za ka haɗa wannan hukuncin da irin kalmar da Abu Lahab ya faɗa shi ba. Shi Abu Lahab ne sai da ya tabbatar da shi, ya san waye shi, sannan ya buɗi baki ya kwaɓa ma annabin magana. Shi yasa da ɗumi-ɗumi Allah ya ce tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba. Nan da nan aka saukar mai da bama-bamai, aka yi rugu-rugu da shi. Amma kaga wannan mata ba a saukar da aya an ce tabbat hadhihi al-mar'a ba. Ko mun fahimta? Amma kaga ita ma kwatankwacin wannan maganar ta gaya wa annabi. Ke muka bani waje abin da ya same ni zan ba kai sama ba. Kuma an fahimta ko? To bari inda zaka gane cewa ashe wannan mata abin nan da ta aikata da ta san annabi ne da bata aikata shi ba. Ko kun fahimta? Sai ana ce ce faqila laha, bayan ta gama wannan danyen aikin sai aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ke lafiyanki, kin san wanda kika gaya wa maganan nan kuwa, to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ai ko jin haka ke da wuya, fa akhadha mithlul maut, sai ta ji numfashin ta ya fara neman ya shaki kamar za ta mutu. Yanzu ka ga tsakani da Allah, in ka hukunta ta dazun nan ba, ka ga ba kai mata adalci ba. Yanzu da ta tabbatar da manzo Allah ne, ta san ba daidai bane abin da kai, ita da kanta sai ta ji kamar za ta mutu. Kaga lalle wannan mata ba da gangan, ba da nifi ta faɗa abin da ta faɗa ba. Dan haka fa'atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, aiko sai ta kwasa a guje, sai ta kama hanyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Falam tajid indahu bawabin, tana isa kofar gidan manzon Allah sai ta ga babu ƴan agaji, ba gateman, ba security, ba ƴan sanda. Kofar gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama. Ba irin yadda yanzu zaka ga daga zaran an fara zuciyoyin za a nadawa da sarauta, sai ka ga an cika kofar gidan da ƴan sanda. Ina fata ne wa an fahimta. To gidan manzon Allah ga yi nan daga kofa sai cikin gida, ba kowa sallallahu alaihi da annabi bai ci dukiyar kowa ba, balantana wani ya rinka neman shi. Ko ko jama'a, amma da wane da wane da suka ci dukiyar jama'a, za a ga tun daga mita kaza zuwa gidan an jibge motocin da tankokin yaƙi sai da tsaro saboda suna cikin tsoro. Amma manzon Allah lam tajid inda baba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawabina, me ya faru? Kawai sai ta shige gidan kai tsaye. Fa qalat ya rasulullah, sai ta ce ya ma'aikin Allah, inni lam a'rifka, wallahi ban san kai bane. Kai haƙuri, magana nan da na faɗi na maida shi. Ina magana kuma aka ce kamar zaren buni ne ko? In ka faɗi bai maiduwa. Amma na fasa faɗin magana. Ya kenan? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, shi manzo Allah shi ko da yake al'amarin shi da sauki. Maganan da ta gaya wa manzo Allah, sai manzo Allah bai ɗauki wani tsanani a kai ba, cewa ta yi in tafi in ba ta waje, sai na tafi. Ba shi kenan ba? Amma cewanta abin da ya same ta bai samu manzo Allah ba, ba ta san manzo Allah ba ne. Har manzo Allah za a gaya wa rasuwan ɗa ko wani, ita matan ɗanta ne ta rasa, ɗa ne daga cikin ‘ya’yanta. An fahimta ko? Manzo Allah cikin ‘ya’ya bakwai ɗin da ya haifa, da hannun shi ya binne guda shida. Ɗaya ce kawai ta ta rayu har bayan shi. To har za a gaya wa manzo Allah abin da ya same ta ba? Ko kun fahimta jama'a? Da haka sai manzo Allah ya ce inna sabra inda awwalis qadma, ai kuma shi kenan, ta riga ta faru ta ƙayi. Shi haƙuri wanda ake samun falala da lada a wajen Allah shi ne wanda aka yi a lokacin da musiba ya samu mutum da ɗumi-ɗumin shi. Da haka bayan abu ya riga ya huce, ba wani lada kuma, dama dole za ka yi haƙuri ko? Don kai ma ba za ka mutu kana kukan ba. To yanzu daga baya bayan ka yi mako uku ana ta lallashinka kana cewa kai dai a ƙyale ka, sai aka ga ka daina kuka, sai ta wane yaya ka daina kuka ne, sai ce na dai haƙuri ne, ƙarya ne. To ba dole ka yi haƙuri ko ko jama'a? Ba zai yi ka ci gaba da kukan ba dama ai. to ya za a gane mai hakuri daga mara hakuri shine lokacin da musiba ya faru da dimu da mun shi sai ka dake kai hakuri to lokacin ne ake gane wanda ya hakuri dan Allah kuma ya samu falalan da masu hakuri suke samu amma mun fahimta ko Allah ya samu dace to wannan hadisi bayan abin da muka ji nayi ni wato abin da malam ya kafa babu ne wanda ya kawo shi a karkashin babu ne yake nuni zuwa gare shi akwai kuma abubuwa da dama da malamai suka fitar na fiqhu da ilmomi da ainihin fa'idoji kadeji kamar yadda muka ce hadisin na nuna wajibcin yin hakuri ko shi yasa annabi yake mata taji tsoron Allah kai hakurin wajibi ne idan aka yi maka rasuwa kai hakuri to abun ba wai zabi bane cewa an kaga dama kai hakurin kaga da a wajibi ne kai amma kamar yadda kuma muka ji a baya hakurin baya hana idan mutum ya ji damuwa abin da ya same shi ya rinka zubar da hawaye kuma yana faɗin kalamai masu kyau na istirja'i da addu'a wannan duk baya nuna cewa baka yi hakuri ba amma inda ake gane yin rashin yin hakuri shine bayan zubda hawayen mutum ya rinka ihu yana sambatu yana faɗin maganganu na magudanci ba haka ake ba gane kukan da yake na hakuri da wanda yake ba na hakuri ba ina fata an gane har ka ji in muka manta ba hadisin da muka karanta a baya da Abdulrahman dan Auf ya ga annabi yana zubar da irin wannan hawayen yace ya manzo Allah hadda kai manzo Allah yace ai wannan na rahama ne na tausayi ne wannan dan haka babu laifi dan mutum ya zubar da irin wannan hawayen amma ya kai ga mutum yana kan maganganu yana cewa ni kam na shiga uku na lalace ya wayyo a rike ni a to wannan ba hakuri ake Allah ya kiyaye to bayan wannan ainihin wato fiqhu muna fahimtar wasu abubuwa kamar haka daga ciki ashe duk inda mutum ya ga barna to kada yi shiru ya kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wucewa ya zo yi sai ga wannan matan da yayin abin da ba daidai ba sai ya tsaya mata nasiha kaga wannan yayi daidai da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga wani abin ki barna abin da ba daidai ba a musulunci idan da hali sai ya sa hannun shi ya gyara wannan abu ka fito kofar gidanka zaka je kasuwa sai ka ga wani yayi kashi akan hanya barna ne ko sa hannunka ka kwashe kada a dauka wai sai wajen duka ne kawai ake gyara da hannu ka san haka wasu suka dauki hadisin nan cewa an ce in gyara da hannu sai ka dirka wa yara duka a'a ka gyara abin da yake ba kyau shine ka kwashe kashi da hannunka ina fata an fahimta fa in lam yattafi in ba gyara ne da za a yi da kashi da hannu ba ma'ana ba zai yi ka sa hannu kai wannan gyaran ba sai mai yake fa bilisani sai kai da bakinka ma'ana al'amarin ya kai da ba za ka iya hanawa ba sai ka faɗi baki cewa abu kaza ba kyau to yi wannan sakon zai kai ga masu yi su bari to wannan shi ma kai hani idan hakan ma ba zai yi ba dan kai baka kai muhallin kai magana ba ma in kai magana barnan da zai biyo ba ya fi gyaran da kake son kai ko kun fahimta ba irin wannan waje sai ka kyamace abin da zuci kuma a aikace a ga sai ma ka ne kin sa abu shine alal misali ka zo ka ga mutane suna yin wani abu da ba daidai ba kai kuma a wannan hali babu daman kai magana misali irin watannin nan da zaka ga ana taruwan maulidi kai dan islamiya an ce maka bid'a ne sai ka je kan stage ka karba lasibi kan sarkin waka kace jama'a wannan maulidin bid'a ne annabi ya ce in fada da baki ka ko ga za a kwashe ka waje ai ko yauwa za ka gane kai wa'azi a inda bai dace ba ko kun fahimta jama'a to a irin wannan muhalli sai ka kyamace abin da zuciyarka tunda ba ka da halin yin gyara ko kuma gyara ne wanda sai gwamnati ne zai iya yin shi to kai a matsayinka na malami kar ka tsara yaran anguwa ka ce ku zo mu je duk wanda aka gani a wajen Allah ka da mishi duka a za a yi yaki a wannan hali sai da barnan da zai biyo baya ko kuma gyaran da kuke son ku ko mun fahimta shi yasa annabi ya faɗa abin mataki mataki Allah ya sa mu dace abu na gaba bayan wannan abu da muke fahimta na fa'ida da cikin kuma muna fahimtar cewa ashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan nashi babu barazana a ciki ina ma'anar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita da barazana da wasu bodyguard ana raka shi kowa na harara a hanya ana jiniya ana ihu wannan mata dole ta saurara da ake mata wannan nasiha amma manzo Allah yana tafiya shi ne shi kai ba ruwan shi da kowa kuma ba wani kayan barazana ya sa alkabba ya sa malamai ya kawo tuma kasa ya ga dauko majanyi ya daura ya rate ya ci haba jama'a sai kace zaka tashi zama wallahi ko ko jama'a manzo Allah yana kaman kowa haka yake rayuwar shi dan haka shi yasa matan nan ma har ta raina shi bata ma san shi ne ba amma ta ga yanzu wani malami yana gani wai shi inda yayi barazana a gane shi shi yayi bane yana tafiya ana magana ya kawo na kankame mai rawani mita 200 ga tarbiyya na jan kan kaga duk wannan barazana ne addinin musulunci ba a cikin mazhar yake ba addinin musulunci yana cikin zuciya ne da abin da kake aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innallaha la yanzuru ila ajsamikum Allah ba jikinku yake dubawa ba ba a tsarin ɗinku ba walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba suranku ko jikinku Allah na duba zuciyanku ne da abin da kuke aikatawa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam alarmin shi mai sauki ne to haka ake son kuma ku yi koyi da manzon Allah ka'inan man anta ko waye ke jama'a fahimta ko in sarauta ne baka kai na manzon Allah ba in malanta ne baka kai shi ba in na wani matsayi ne baka kai shi ba a duniya da lahira to tunda annabi bai yi wannan barazanan ba kai ma ka zama kawai ka kaman kowa jama'a fahimta ko Allah ya sa mu dace wata rana haka manzo Allah ya zo wucewa haka kaga kuma mutanen nan fa a cikin Madina take wani mutumi shi ma manzo Allah ya wuce ta gaban shi bai san manzo Allah bane ya kace mishi wane kaga ga annabin nan yanzu wannan shi da annabi kawai sai faɗi fara mutarkata annabi ya ce lafiya wai ai annabi a gaban shi ai ba zai yiwa kawai shi ne ya faɗi annabi ya ce hawwin ala nafsi ni dan mace ce ta akulul hashish mace ce ta haife ni kamar yadda aka haife ka ba wani abu kawai ka dauka ka nazu jama'a mun fahimta ko haka aka taba samun wani dan bid'a ya je aikin haji sai aka fara zuwa Madina ana zuwa a cikin masallacin manzo Allah inda kabarin manzo Allah shi ma sai fadi sai lakan jikin shi duk sai suka mutu aka ce shehi tashi ce ina ba zan iya tashi ba saboda ne awo ya ga kabarin annabi to ka tashi yanzu za mu koma Makka a je a yi aikin hajji a tadi yake ai ba zai iya zuwa har Makka ba shi ne sai wuta ne ka ji karama shehi shi ne aka tambaye wani malami a gara wakalla wannan abin daidai ne yake ba daidai bane ƙarya ne ko ko jama'a sahabbai duk da sun mutu kenan jama'a su da suke tare da shi duk da wai saboda ya ga kamar manza da haka ba zai iya aikin hajji ba haba jama'a Allah ya kiyaye to jama'a kun ji shi yasa wannan mata bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na gaba wannan yana nuna mana cewa ashe kuma idan kana yin wato yin kira zuwa ga addini ana yi ne bil hikma wal mau'izatil hasana kamar yadda Allah yake ka rinka yin kira zuwa ga addini da hikima da kuma wa'azi mai kyau sai da za a fahimce ka kaga bayan annabi ya gama mata nasiha ta dawo ta gane cewa ta yi kuskure da ta dawo annabi bai ce to yanzu dama ya fita ne ba ya hauta da fada sai annabi ya kara gaya mata ai iya bayani kenan yanzu kuma kira da kin makara tare da cewa da kin yi hakuri a farkon lokaci da kin samu lada to amma nan gaba sanda musiba ya same ki ki rinka yin hakuri shikenan sai annabi ya ƙara sanya mata hikima wajen yin wa'azi Allah madaukakin sarki ya samu daki to sai kuma ga waɗanda suke masoya ɗalibai da mabiya to kun ga nan sahabbai suna koya muku kuma natsuwa da bin komai cikin sannu a hankali kada wai dan kana ganin an yi wa wani shugabanka ko wani malaminka ba daidai ba ka ce kai kuma sai dai duniya ta tashi a ranar da su ana suna ai duk da sun kakkarya ta ko tunda a gabansa aka yi amma ta ga ba su yi mata abin nan ba ba su yi mata jafa'i ba bayan annabi ya wuce sai suka ce mata ke annabi ne fa shikenan abu cikin sauki ake yin abubuwa jama'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ومعلم ليه تخريج حديث هيك أخرجه البخاري الإمام البخاري يفتد أن حديثي ومسلم ده الإمام مسلم والبيهقي والسياق له حتى الإمام البيهقي كما أن اللفظ إذا أتى كوا أنا ما نا لفظ البيهقي والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم في ما ليه كوا نقبعكما يتشو جماعة كثني gwamma kowa da ake cewa ko da kowa ke hakuri da za ka yi akan mutuwar kowa to yana da falala, amma babu hakuri da mutum zai yi akan rasuwar ɗan shi, babu hakurin da ya kai wannan falala. Duk hakurin da ka yi akwai falala, amma kuma in kana son ka ga ƙarshen falalan hakuri shine mutum ya yi hakuri akan rasuwar ɗa, yana da ƙarin wasu falala kuma akan na sauran jama'a, saboda babu mutuwan da ke dukan mutum kamar mutuwan da ɗan mutum zai yi. A koyaushe iyaye, uba ko uwa fatan su shine ƴaƴansu su gaje su, to yau sai Allah ya jarabce ka sai aka ce ka riga ɗan ya riga ka mutuwa, kana ji kana gani kana da wato kana mushi zato na zamowa wani abu nan gaba, sai gashi kuma Allah ya nuna maka gawan shi. To in ka iya yin hakuri a irin wannan yana da matukar falala. Akwai wani daga cikin iyayen ɗalibinmu a can makarantar marigayi Malam Albani, ina jin kusan makonni uku zuwa huɗu da suka gabata Allah ya jarabce shi da irin wannan. Ɗan shi namiji ya rasu kuma shi ne babban ɗa, yana isassu yaran a nan makaranta, da Allah ya tashi jarabtar shi ya ce a yanzu daidai wannan lokaci da aka samu wannan ɗan rashin aikace-aikace na hutun koronan nan shi ne ya ƙara jan ɗan jika, ya zan ɗan ya zauna da shi lokaci ne tsawo, sai ya rinka ƙoƙarin nuna mai wasu abubuwa da yake tunanin yana son ɗan zai yi nan gaba. Da muka je mishi ta'aziyya yake ba mu labari, yake dab da rasuwar ɗan ya ɗauko wasu kayayyakin aiki na kwamfuta da printa da wane ne ya fara matan shi duka, yake ce da su kun ga wannan dama na tattale shi ne ga wani sunan ɗan Abdullahi Allah ya gafarta mishi, ce na tattale shi ne na wani, amma ina shaida muku in na mutu yau to ba shi daga cikin gado na bar mishi, saboda ina son in ya kai jami'a ya rinka yin amfani da su ta yadda zai samu saukin al'amari, ba sai ya rinka zuwa business center yana abubuwan project da rubuce-rubuce ba, yana da komai naki tare da shi. Ashe ashe ɗan ne yake shirin mutuwa, wallahi shi kenan. Kuma sai kiran shi aka yi aka ce gagawan shi kwance a ƙasa. Yawwa kun ji ko, sai wanda ya samu wannan kiran din zai gane karatun da ake faɗi ana ya taso. Allahu akbar, Allah aka kira cewa wani fa yaro la hawla wala quwwata illa billah, kun ji ko, Allah ya gafarta mu shi kuma Allah ba ku hakuri jigaya ladan hakuri da juriya. To shi ne malam zai gaya mana hadisan da suke nuna falalan yin hakuri na rasuwar da. Malam ya ce wa qad jaa fi zalika ahadithu kathira, akwai hadisai masu dimbin yawa da suka zo wajen nuna falalan hakuri na rasuwar da. Azkuru ba'daha, zan kawo wasu daga ciki. Awwalan na daya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. الله أكبر. كن جاهدتي نفرقو. ما لقيت باب ونمسلمي. ده زي رأس آية أكو. أرى يوانشي. كما وتاية تقبت يوان نمسلمي. معنى ونن ابتلاء إذا ألا دورا مشي. تو ياسا ألا يا كتن جيشي ده بشي غوثا. قبعد يا sai annabi ya ce in ko ka ga ya samu wani wato experience na wuta to sai fa na kubutar rantsuwa. Me yake nufi da kubutar rantsuwa? Shi ne rantsuwar da Allah Maɗaukakin Sarki ya cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani halitta daga cikin ku ƴan adam face sai ya zan ta kan wuta zai bi ya tafi aljanna. Dan haka idan aka zo bin ta kan wuta, dan aljanna na can gaba misali, sai akwai wani gada wanda ta kan wannan gadan za a bi a shiga aljanna, to ƙarƙashin gadan wutan yake. To kaga duk wanda zai shiga aljanna sai ya biyo ta wajen, to wannan jilmawa ta kan wutan shi ne kaɗai abin da zai samu na experience na wuta, amma shi ba shi ba shiga wuta. Shine Allah ya ce kuma nadil ladina taqaw, da haka duk masu taqawa masu kiyaye dokokin Allah su yi abin da Allah yake, su nisanci abin da Allah ya hana, to Allah zai tsiratar da su akan wannan gada. yasa annabi ya bayyana irin halayen da musulmai masu imani za su kasance wajen ƙetare gada, wasu kaman walƙiya, wasu kaman kiftawan ido, wasu kaman an wuce da su a jirgin sama, wasu kaman da doki aka wuce da su ingarma haka, wasu ma har sai sun shiga aljanna sai su rinka cewa wai ba an ce za a wuce wani gada ba, saurin da ya yi bai ma san ma ya wuce ba. Wasu kuma annabi ya ce fa muhaddasuna, akwai waɗanda za a yi ta yi kaman ba za a tsallaka ba, ragajau ragajau katatau, sai an gaba ɗanɗana mashi azaba na abubuwan da ya yi na laifi, sannan daga ƙarshe ne ya tsallaka da ƙyar. Wasu sai sun faɗa sannan su fito haka dai. Allah ya kiyaye, Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su wucewa kaman walƙiya. To sai a yi aiki sosai ko jama'a, yawwa sai a yi aiki. Don haka wannan bawa da Allah ya jarabce shi da rasuwan ‘ya’ya suka kai har uku, ba abin da zai shafe shi na wuta sai wannan kufutar rantsuwa da Allah ya cewa babu wani daga cikinku sai ya gilma ta kan wuta. Wannan hadisi malam yake akhrajahu shaykhan Bukhari da Muslim suka rawaice shi, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi an Abi Hurairah daga sahabi Abu Hurairah. A can kasa malam yayi wani bayani yake qala al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh as-Sunnah yake cewa yuridu, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine illa qadra ma yujiru qasamahu fihi, sai gwargwadon abinda Allah zai kubutar da rantsuwan da yayi game da wucewa da za a yi ta kan wuta. Wa huwa qawluhu azza wa jalla, shine fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin ku sai ya wuce ta kan wuta, fa idza marra biha wa jawazaha faqad abarra qasamahu, da haka duk wanda ya wuce ta kan gadan nan ya shiga aljanna, kaga ya kubutar da rantsuwan da Allah ya ce wa dama Allah ya ce sai fa an wuce ta wajen. Ina fatan jama'a an gane. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Tsaniyan hadisi na biyu daga cikin hadisan da suke nuna falalan haƙuri da mutum zai yi idan ‘ya’yan shi suka rasu ko in ɗan shi ya rasu, annabi ya ce ma min muslimaini ya mutu lahu ma salasatun minal, ma min muslimina ya mutu, ma min muslimaini ya mutu lahu ma salasatun minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahumullahu wa abawayhimul jannata bi fadli rahmatihi, babu wasu musulmai biyu miji da mata kenan wanda za su rasa ‘ya’yansu har su kai guda uku a nan duniya, waɗanda ‘ya’yan sun rasu a lokacin ba su girma ba sun balaga, face sai ainihin wato waɗannan ‘ya’yan su ne za su kama hannun iyayensu su tafi aljanna da su ranar tashin alkiyama da falalar da kuma rahman Allah. Qala, sai ainihin wato wani mai magana yake wa yakununa ala babin min abwabil janna fayuqalu lahum, su waɗannan ‘ya’yan ko kuma ci gaban magana Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ‘ya’yan za su kasance a ƙofar aljanna, wato idan aka yi tashin alkiyama aka ce su ‘ya’yan su tafi aljanna su sai su tsaya a ƙofar aljanna, ga dai shi an ba su damar shiga aljanna amma ba su shiga ba sun tsaya, fayuqalu lahum, sai a ce da su a udkhulul jannata, kai yara ku shiga aljanna mana, fayaquluna, sai su ce eh hatta yuji'a abawana, mu dai gaskiya ba za mu shige ba har sai an kawo mana iyayenmu, sai an kawo mana su. Fayuqalu lahum, sai a ce da su udkhulul jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah, to shi kenan ku je ku kamo hannun iyayenku ku shiga aljanna da ku da su da falalar rahman Allah madaukakin sarki. Kaga yanzu ‘ya’yan sun zama sanadiyar shigan iyayen aljanna, to amma a wani hali, a halin da iyayen sun yi haƙuri na rashin da suka yi, don iyayen da suka yi nuna gajen haƙuri a kan rasuwar ‘ya’ya ba za su samu wannan falalan ba. Abinda malam yake ƙoƙarin kawo mana kenan. Akhrajahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi, wal Baihaqi wa ghayruhuma anhu, da wasu malaman dukkan su daga dai Abu Huraira, wa sanaduhu sahihun ala sharti shaykhaini, isnadin kuma ya inganta da sharadin Bukhari da Muslim. Kun ji hadisi na biyu. Salisan, hadisi na uku, النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من نار أو من النار ثم تدع ترس يارا أكو أدوني النار تو يارا ذات زما كارينتا ذات زما جركوا فكتن جيتا فكانتا بشغاوتا قالت امرأة وتما تاتنا جون وانا كراتو سيتتي واثنان يا من ذا الله وانا قد جيني ترسا فا قالت يا النبي تي واثنان قد جي ترسا إتا ما ذات شغد إتا الجنة kaga wannan mata ta yi hikima ba mu maki ita ƴaƴanta guda biyu ne suka rasu sai ta ce annabi ya ce uku sai ta marmaza ta yi tambaya ina ba ta fahimta da haka sai annabi ya ce koda guda biyu ne insha Allah ita ma za ta samu shiga aljanna sanadiyar su akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya rawi hadithin wa muslim wal bayhaqi an hadith ibn al-khudri radiyallahu anhu da muslim da bayhaqi daga sahabi abu sa'id ibn al-khudri Allah ya kara mushi yadda sai hadithi na hudu rabi'an يتي إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من آل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة الله ما لو كتن تركي بيرجي وباوى مؤمني كنت شرع لنا باوى سيادة مؤمنيني با أبن دا الله يرجي مشي إذا الله يجرى تشيشي دا توكي واندي كونا أدوني النار دا كتن متعلم بسكيرا يوا أدوني فنن sai ya zo da hukunci wanda faɗin shi ya wuce kan ƴaƴa kadai amma a karan farko akan ƴaƴan zai fara aiki dan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bisafihi da abin kaunan shi dan haka duk abin da kake kauna sai Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da rasa shi a nan duniya to ba abin da Allah ya yarjewa bawa mumini in yayi hakuri dan kun ji Annabi yake fasabara wa tasaba ye haƙuri kuma ya nemi ladan wannan rashin a wajen Allah bi sawabin dunal janna babu wani sakamako da Allah ya yarjima wannan bawa in ba aljanna ba saki falalan yin haƙuri da haka duk wani wanda kake kauna idan Allah ya jarabce ka da ɗauke shi a duniyar nan to ka yi haƙuri ka nemi ladan rasa shi da kai a wajen Allah ba abin da Allah zai maka sakamako da shi sai aljanna ina fata an gane wannan abin kaunan fara tun da kai ƴaƴa kamar yadda muka ce shine a karan farko ko zaka ga mutum yana matukar kaunar ƴaƴan shi to ka koma iyaye ne miji ne mata ne wani aboki ne wani dan uwa ne wani ainihin wato a malami ne kowane ne jama'a an fahimci wannan da kyau ko zaka ga wani wanda Allah ya sa ka samu ta'alluki da kaunar shi Allah ya sa maka san kasancewa tare da shi kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya jarabce ka ta hanyar dauke rayuwarsa to hakurin da zaka yi ka nemi ladan haka wajen Allah to sakamakon da Allah zai maka da shi shine aljanna kuma an fahimta ko to da wannan hadisin da ire-iren su al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yazo kan wancan hadisin karatun nan na wancan mata da take ya manzo Allah mai guda biyu fa sai ta kawo wasu riwayoyi wanda daga ƙarshe yana nuni zuwa ga cewa ko da ɗaya mutum ya rasa matuƙar ya cika wannan shari'i na yin haƙuri da dangana da neman sakamakon hakan a wajen Allah to shi ma Allah da wannan ɗan zai zama kariyar shi daga shiga wuta haka ga lalle a ce haƙuri a irin wannan munasaba yana da matuƙar falala ɗin kenan Allah madaukakin sarki ta ba mu yi ƙoƙarin haƙuri akan musibu da ibtila'i da zaka rinka jarabta da shi wannan hadisi ma lai ce akhrajahu an-nasa'i الإمام النسائي يروي كيشي عن عبد الله بن عمرو بسند حسن لك صحابي عبد الله بن عمرو بإسناد كتشاوى وكاد وانا شيني على الأمر ينفرقو ديك واجبي قائم قوى نائمي واتو ممتي بايا رسوانشي سيها قولي سيجد أبن دا الله يقدر آمسو سننسى إني واتو لملادا حقا أوزان الله وبايا وانا سيمانا يشي الأمر الثاني سلم النبي مما يجب على الأقل daga abubuwan da suke wajibi ga ƴan uwa dangi makusanta al-istirja'u shine tarin kai istirja'i to wani zai iya cewa bai istirja'i sai malam yace wa huwa an yaqula shine mutum ya rinka cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan na cikin lafazin da ake son duk wanda aka jarabce shi da ainihin wato musibar rasa dan uwa ya yawaita faɗi shi shine wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. To wannan na da cikin abin da Allah ya yarda ka rinka faɗi, an fahimta ko? Kama ja'at al-aya al-mutaqaddima, kamar yadda muka ji wannan bayani a ayan da ya gabata ko? Wa yazidu alayhi qawluhu, sai kuma mutum ya ƙari akan istirja'in nan, bayan ka istirja'i to ana son ka ƙara da cewa Allahumma ajirni fi musibati, Allah ina fatan ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni da shi. Wa akhlifni khairan minha, sannan Allah ka maye min abin da ya fi wannan rashin alkhairi. Kar ka saba tunanin cewa to ni yanzu wane da na rasa, ina zan samu wanda ya kai shi bare wanda ya fi shi. A'a, inda shari'a ta karantar da kai yin haka ko, to ka faɗi haka. Yawwa, kar ka ce ka mutu ka lalace, kana magana kuma ka ce ka mutu, ƙarya ne baka mutu ba. Shi ne ya mutu, ai ba ku ji yana magana ba, ko kuma inda. Yawwa, sannan kuma lalace wanda kake kan kake faɗi, wannan kuma mugun fata kake wa kanka. Annabi kuma ya ce duk abin da mutum yake faɗi a daidai wannan lokacin mala'iku na cewa amin. Kaga ba daidai bane abin nan da ake yi. Shi yasa kamar yadda muka faɗi, hakurin mutane za su ga kamar yana da matukar ɗaci, amma yin shi shine kaɗai fa mafita a wannan halin. Dan rashin hakurin ba abin da yake tsinanawa. Ko akwai jama'a? Babu. Shine bil munasaba darasi da ya gabata muka manta ba, muka yi ta'ziyar rasuwar mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris, Allah ya gafarta mishi ko? A daidai lokacin da mutane suka fara jin labarin rasuwar, duk wanda aka ce mai sarkin Zazzau sai su ya rasu, kai da Allah da gaske a to ba zai mutu bane na ma? Ko ku fahimta? So ba wani abin dukkan da ka ji irin wannan abu ya zo maka sadma ko, to kai istirja'i. Ana cewa sarkin zuwa sai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya ji shi. Aha, na'am. Na'am. Eh. Na'am.
Lokacin da ake modify the battery.
Eh.
Sarkin zuwa ya zo.
Aha.
Ido su ne ke yi shi. Me yau din na wai.
Na'am.
Kuma an yi shi kana zama. Eh.
Allah Akbar. Allah Akbar. Kun ji ko? Kun ji ko? Wato shi da kanshi yana sa ran koyar da ma'ana mutuwa ne. Shikenan Allahu Akbar. Haka ne kuma. Shikenan kuma anniversary din kenan. To haka kowannen mu. Dan haka al'amarin mutuwa jama'a yana akan kowa. So duk wanda labarin mutuwan shi zo maka, kawai sai kai istirja'i. Akwai tunda aka ba da labarin rasuwar Malam Nasir Jini Albani ko Bin Bas, ɗayan biyun su in ban manta ba, a lokacin malamin Malam Muhammad Awwal Adari ke ba da labari, sai aka baka ce mishi Allah ta mutu malam, an ce Nasir Jini Albani har rasu ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya ji ƙan shi. Sai ka ce a shi ke nan abin da za ka yi, to me zai yi? Shi ne ba abin da zai yi, wai mutane in ba an ga ka miƙe tsaye ka yi kaza baka jinjinawa abin ba, ba wani fa'ida. Kowane ne in ka gina bayar mutuwan sai ka yi istirjai kai musu addu'a, shi ne abin that is the best thing da za ka yi. Amma duk wani abu koma bayan wannan ko, to bai kai wannan ba kuma ƙarshen ta mutum zai yi abin da ba daidai ba. To jama'a mu rinka kasancewa kusa da hayyacin mu ko, eh, abin akwai fadma. Shi yasa kuka ji Annabi yace innamas sabru inda fadma, inda awwal fadma, shi ne farkon lokacin da aka nishe ka da abin cewa kaza ya faru. To sai a gaya za ka yi withstanding, za ka yi absorbing wannan shock din, ka zama shock absorber. Ina fata mun fahimta. Sai ka shanye, ka yi istirja'i, sai ka yi wannan addu'a. Allahumma ajirni fi musibati, Allah ka bani ladan wannan musibar, dan musiba ya riga ya faru. Wa akhlifni khairan minha, Allah ka maye min da abin da ya fi shi alkhairi. Shi kenan. Me dalilin da ya sa malam ya ce wannan shi ne abu na biyu da ake son a yi? Sai ce li hadisi ummi salamata radiyallahu anha qalat, saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda, ummu salama ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu, na ji manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها قال البركه ارنك بارين ماتا سنا زوا makaranta kenan wannan mata mata ce na wani babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salama ce ta kaje ake ce mata Ummu Salama take ta ji karatu a bakin manzon Allah kenan ta je makaranta ta ji annabi yayi musu karatu cewa babu wani musulmi da musiba zai same shi na mutuwa na wani abin kaunan shi sai ya faɗi waɗannan kalmomi yace ya faɗa abin da Allah ya umurce shi na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mu din ma daga Allah muke kuma gaba ɗayan mu dama ga Allah zamu koma kaga shine wannan gaskiyar zance wani ai rasul suka ce ai dama daga Allah muke dukkanmu kuma ga Allah zamu koma to ba kalman da yake wannan tsafta a cikin maganganun da ake faɗi jama'a sannan sai ka ƙara shi cewa Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba ma'ana sakamakon hakuri da nayi Allah ka bani ladan hakurin shi wa akhlif li khairan minha Allah ka maye min abin da yafi wannan musiban alkhairi manzo Allah yake duk wanda ya faɗi wannan to bari ku ji albishir sai annabi yake illa akhlafa Allah lahu khairan minha face sai Allah ya maye mishi koda abin da yafi wannan alkhairi haka jama'a mu dauki darasi duk wani abu da ya same ka na musiba kana zaune sai ka shafa aljunka sai ka ji baka ji wayanka ba kaka ce wayo ha sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar farko kenan kina ba ta gane Allahumma ajirni gaskiya ne da shine sai ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kana zaune sai ka ji an ce wani an dauke musu dan wake dinafa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha manzon Allah yana maka albishir cewa in har ka faɗi wannan to sai Allah ya mai maka da abin da yafi abin can alkhairi wallahi kuma magana manzon Allah gaskiya ne amma duk abin da ka rasa an baka faɗi wannan ba ko shikenan kai wa kanka ai musiba ne shi ya sa na buga misali ne yayi kawai ka taba aljihu sai ka ji baka ji waya ba zaka ji hankalinka ya tashi ko to kanka ruke ka fara gumi kana su kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi ba musiba ne ko yawa kuma annabi ya ce ma min muslimin tusibahu musibatu kowane irin musiba ne sai ya faɗi wannan kalmar ba sai sai Allah mai mishi da abin da yafi alkhairi to bari ku ji yadda wannan mata ta aiki da wannan karatu a aikace ko kuma duk irin abin da ya faru gare ta na yi wato albishir ga annabi sallallahu alaihi wa sallama me ya faru qalat ummu salama tace falamma mata abu salama ana nan kuwa sai Allah ya kaddara mijinta abu salama sai ya riga ta mutuwa yana mutuwa kuntu aranta sai tana fadin cewa ayyul muslimina khairun min abi salama duk da cewa annabi ya mana wancan karatun kuma na tuna karatun kuma na faɗa ta yi istirjai sai Allah ka maye min da wanda yafi abin da na rasa amma a zuciyarsa sai tana ganin kai yanzu duk cikin musulman da suke raye akwai wanda yake Abu Salama kuwa tana ganin ba zai yi ta samu wanda yafi Abu Salama ba amma ta yi imani da manzon Allah tunda dai annabi ya ce ta faɗa sai ta faɗa haka ake san imanin ka da manzon Allah jama'a an fahimci wannan da kyau ko amma bari ku ji falalan Abu Salama fa ku ji dalilin da yasa ta rinka wancan tunanin tace awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Salama yana daga cikin sahabban da su suka fara hijira a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da addinin musulunci lokacin su suka fara musulunta jama'a yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin su ne mutanen farko da annabi ya ga tsanani ya yi tsanani a garin maka annabi ya ce kun ga wannan irin wahala ba zai yi mu cigaba da jure shi ba ku tattara kanku ku bar garin nan ku tafi ƙasar Habasha hijiran farko da aka yi kenan a musulunci babu sahabban da suka samu falala irin waɗannan sahabban jama'a annabi ya ce a garin akwai wani sarki duk da ba musulmi ba ne amma ba ya yarda da zalunci a ƙarƙashin shi na ka sabon da suka tattara kan suka hijira suka fito to Abu Salama na cikin su kaga ashe yana da daraja suna can sai jike-jike ya je cewa ai duk maka an musulunta ashe ƙarya ne an musu ƙofar rago ne sai suka ce to mu koma wajen yan uwan mutum da ake koya musulunta suna dawowa sai aka yi ramda su aka ce ku za ku bagar ba inda za ku suka sake shiga cikin tarkonsu amma duk da haka ba su ƙasa a gwiwa ba imaninsu na nan a lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma Madina suka ƙara yin hijira tare da manzon Allah hijirar da aka yi a tarihin musulunci duka da shi aka yi da aka ya samu wannan falala sai Ummu Salama take ganin to cikin musulman da suke yanzu ba waɗanda suka haɗa waɗannan falala to waye za ta samu irin Abu Salama kun fahimta ko to shine ta ce thumma inni qultuha amma dai na faɗi karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku san abin da ya faru fa akhlafa Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya mai mata Abu Salama da manzon Allah da kanshi shi aure ta magana ya kare ko bai karewa kaga wace magana Abu Salama zuwa yawa ita da kanta da annabi ya aiko cewa yana kai aure ta sai dai kan gaban mafarki ake yi ita din annabi sai ga shi ta wayi gari yau ta zama uwar mu'minai jama'a duk inda kake yanzu Ummu Salama uwar ka ce saboda imaninta da manzon Allah ashe kaga duk abin da manzon Allah ya faɗi kai imani da shi kawai tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maye min gurbin Abu Salama Allah ya kara mishi yadda qalat Ummu Salama tace arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Hatib ibn Abi Balta'a bayan na gama takaba sai manzon Allah ya aiko sahabin shi Hafiz ibn Abi Balta'a yazo yi min magana cewa zai aure ni yahtibuni lahu yazo yi nema wato ra'ayi na game da auren shi fa qultu sai nace inna li bintan wa ana ghayurun to sai kuma ita take ganin ai matsayina ban kai matsayin zan auri manzon Allah ba sai ta faɗi illolinta kike na ɗaya dai haka dai ni ba zan wara ce ga kuma yara an mutu an banne da shi na kai wa annabi ya'yan wasu gida ina fata an gane sannan kuma Allah ya jarabce ni da kishi kada in je gidan manzo Allah in shiga umu shi kuma annabi ba ma ta ga ɗaya gare shi ba ya zan yi da waɗannan matan fa qala shikenan sai Hatibu ya je ga ya je isar da sako kuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ibnatuha ai ba ta da matsala ƴaƴan da take tunanin take da su fa nad'ullaha an yughniha anha ai al'amarin arzikin su a hannun Allah yake to za mu roki Allah ya wadatar da su ta yadda ba za ta ji tsananin cewa tana rike da yara marayu ba manzo Allah wajen rike marayu kuma a nuna mishi wani karatu wanda shi kafilul yatimi ne dama shi ina fata mu fahimta yawwa dan haka baki da matsala sai matsala kun ga an kawo da wannan matsala ko to matsala na biyu fa sai annabi ya ce wa adullaha an yuzhiba bil ghaira alhamdulillah ya hadithu Allah matsalar kishi kuwa wa yusbihu alaikum za mu roki Allah ya cire mana wannan ya cire mata wannan cuta saboda al'amarin Allah ne ko shi kenan haka ko aka yi sai Allah ya yi mata wannan kishi ta yi wato zamo ta zauna tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ji wannan hadisi kenan wala yake akhrajahu muslimun wal baihaqi wa ahmad imam muslim ya fitar da shi wal baihaqi da imam ahmad akwai fa'idoji masu dimbin yawa a ƙarƙashin wannan hadisi amma saboda yanayin lokaci ba za mu shige su ba a yanzu sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji wasu daga cikin fa'idoji da ke ciki sannan kuma sai mu ji sauran matsaloli da suke wajibi ga ƴan uwan mamaci yayin da ɗan uwan su ya yi ni wato rasu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am shi cuta ne kwarai da gaske kishi mai tsanani cuta ne shi yasa kake ganin mata sun bambanta tsakanin su da juna to daga cikin hanyoyin da ake magance shi shine a tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata sama da daya to su kuma mata yanzu ba wanda ya kai darajar matan manzon Allah tunda har haka manzo Allah yayi ai hada mata da yawa karkashin shi to ashe nin babu aulake ma a hada ki da wata ko mun fahimta sanan abu na biyu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen ragewa wanda kishin ta shine addu'a ke ma sai ki rinka yin addu'a ga gidan ki ma ya rinka taya ki addu'a ina fata an fahimta to ya za a gane addu'ar ta ci shine sai ne gidan sai ya karo auren sai su zauna tare don ba za ki zauna ke kadai ba a ce an karba addu'a ki a ke an gwada ba da ba ce kai malam ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi